Al'ummar Najeriya ga dukkan alamu a yanzu dai sun samu tabbacin cewa tattalin arzikin kasar yana cikin mawuyacin hali, kamar dai da ministan kudi Mrs. Kemi Adeosun da ministan kula da kasafin kudi da kuma tsare-tsaren kasa Udoma Udo Udoma suka bayyana a lokuta daban-daban a majalisar kasa da kuma wurin waɗansu taruka cewa Najeriya tana fuskantar babban mawuyacin hali dangane da sha'anin tattalin arziki, ko da yake irin matakan da gwamnatin ke dauka kamar da suka ce wannan yanayin ba zai dore ba kuma za a shawo kan shi a cikin dan karamin lokaci. Kamar da Malam Ahmed Yusuf, tsohon babban director a bankin Unity da ke Abuja, yake bayyana mun a filin da nayi da shi. An shiga wannan mawuyacin hali ne a Najeriya ganin cewa gwamnatocin baya ba su yi tanadi ba dangane da kudaden shiga da aka samu a baya, sannan kuma darajar mai a yanzu ta fadi warwas ta yadda idan ba darajar mai ta taso ba abu ne mawuyaci a fita cikin wannan halin. To na tambaye shi, bisa ga fahimtar ka, gwamnatin Muhammadu Buhari a yanzu bisa ga tsare-tsaren da take bi na farfaɗowa da tattalin arziki, shin za a samu maslaha?
To ni da abu da gani cikin tsarin da aka riga aka fito da shi a bayyane, na farko shine dole ne ku fara shuka abin da muke ciki. Kayan da muke sayayya muna amfani da su, kayan masarufi mu a kasar da ya kamata ya zamana dole ne ya zamana abin da muka yi, muka shuka, muka gina mutum mu shi za mu ci. Na farko kenan. Ta wannan hanyar akwai alama cewa ta harkar noma sun fara aiki daidai yadda ya kamata. Amma ka san harkar noma ba abun kwana yin shi yanzu ma gani yanzu bane. Zai dole sai an dan jira lokaci kafin a samu bayana. Na biyu, su abin da suke gani idan aka samu kuɗin shiga ko ta hanyar bashi aka banka kuɗin nan cikin jama'a za a samu maslaha, saboda haka yadda suke ganin za su ji cewa bashi in aka yi haka yana da amfani. Amma abin da yake shine wannan bashin idan ba a yi shi sa aka yi amfani da shi daidai yadda ya kamata ba za mu sake shiga wani halakakai. In dai har za mu fita dole ne a jawo jihohi su ma su tsaya tsayin daka a fara shiri yadda za a yi don tattalin arzikin nan ba sarar gwamnati bane kawai. In ba haka ba wani bangaren zai fita, wani bangaren ba zai fita ba, mu shiga cikin wata matsala mai wuya.
Shi kuwa Dr. Obade mai lafiya, tsohon mataimakin gwamna a babban banki na Najeriya wato CBN, ya ce rashin kwamitin kwararru waɗanda ke baiwa shugaban ƙasa shawara domin tafiyar da ko gudanar da tattalin arzikin ƙasa ya sanya aka shiga cikin wani mawuyacin hali kamar wannan.
Damuwar shi ne mafari ita gwamnati din ma da kanta ba su fito da wata kular ko wani matakai na ainihi wanda za a ce ga inda muke, ga inda ya kamata mu nufa. Irin wannan tunanin bashi ko kuma ba ma kungiyar da ake ce masa economic team wanda sun san sha'anin tattalin arziki kuma za su ba ita gwamnati shawara mai kyau kuma a dauki matakai da zai taimaka har ma a san inda za a ci nasara da irin su matsalolin da muke ciki yanzu.
Amma shugaban kasa Muhammadu Buhari kwanan nan ya bayyana cewar maganar wannan kwamitin na kwararru wato economic team kamar yadda ake kiransa a turance da kai magana akai baya bukatarsa, saboda akwai wannan kwamitin dama karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Najeriya Osin Banjo shike kula da sha'anin tsara tattalin arzikin kasa.
Osin Banjo lawyer ne. Ya haɗa lawyer da sanin tattalin arziki ba abin da hana su.
To amma ba ka ganin kila akwai kwararru da yake aiki tare da su game da sha'anin tattalin arzikin kenan?
Idan suke ina ne suke ba mu gan su ba, ba mu san da su ba, ba a nuna cewa an san abin da ake ciki kuma yadda za a sa Najeriya ta samu cigaba. Akan maganan gaskiya ba wanda yana da wannan tunani a zuciya a yau ɗin nan da muke magana.
Don haka kana ganin ba tare da wannan kwamiti na kwararru akan sha'anin tattalin arziki ba kamar za a shiga ƙarin mawuyacin hali ne saɓanin abin da ministan kuɗi da ministan tsare-tsaren ƙasa suke ba da ƙarfin gwiwa cewa za a fita cikin wannan lalurar ba da jimawa ba?
A kwana a tashi ne idan kuɗin man fetur ta karu kaga za su damuwan za su ƙara, amma ba a sababu kwararrun da sun san abin da suke ciki.
Na yi ƙoƙarin in ji ta bakin Malam Garba Shehu, kakakin shugaban ƙasa a fadar gwamnati, domin samun ƙarin haske akan irin matakan da gwamnatin ke ɗauka domin farfaɗuwa da wannan tsari na tattalin arziki da ke fuskantar mawuyacin hali. Amma ƙoƙarin nawa ya ci tura. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.